an dai shatar ka dogon turanci da ma muhawara tsakanin gwamnati da ke korafin rashin kuɗi da majoyi wanda wasu suke tafiyar hawainiya da ma kasu biyan albashin ma'aikatan da ke faɗi tashin tsadar rayuwa. Kuma wannan tattaunawar na mako zuwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin tarayyar Najeriya ke ma nuna alamun harbawa. To sai dai kuma yayin da ake wannan batu, manar ta na maganin fa akwai abin duba game da batun karin albashin. Honorable Abdullahi Firinde, ɗan siyasa kuma masanin tattalin arziki, ya ce ba karin albashi ne matsala ba. A kamata ya da wasu matakan kan da garki
masana'antunmu a bungasa su ya zama suna aiki yanda ya dace, ta yanda yau in an ƙara maka sanarin naka wa albashin naka zaka iya shiga kasuwa kai abin da ya dace da shi. Amma yanda tattalin arziki ne yake tabarbarewa ko an kai ka zuwa 56,000 idan masana'antun nan ba a farfado da su ba, to kusan an bar baya da ƙura ne, kuma ba za ta haifar da ɗa mai ido ba. Idan muka dubi yanzu farashin siminti nawa yake, na san burin ma'aikaci shi ne gida gidan kansa, yau farashin siminti nawa yake? Idan aka ƙara maka sanadi ya zama ku 10 kun tafi shago ɗaya ku zo ku sayi buhun siminti, simintin nan baya nan bai taka ga wannan ba, daga ƙarshe farashin shi sai haura, sai ga an biya ka kuɗin albashin naka ma bai taimake ka wajen yin waɗannan abubuwa. Saboda haka idan za a ƙara ma'aikata kuɗi, to kuma a dubi masana'antu a tabbatar da cewa suna aiki yanda dace, in ba haka ba to za a samu matsala.
Shiko Yusuf Aliyu, wani masanin na maganin karin albashi ba shi ke kawo hawa farashin kayayyaki ba.
Tun wani hawa farashin da ya shigo tun a 2015 ɗan da gwamnatin ta shigo, za ka in ka kula akwai hawan farashi na kashi 9.3 wanda shi ne gwamnatin ta tarar da shi. Za a zuwa kuma 2017 a watan Disamba a yi hawan farashi ya kai har 18.3. To kaga a wannan ƙarin, a wannan hawan farashin gaba ɗaya ba magana ƙarin albashi a cikinsa, saboda haka ƙarin albashi ba shi ne ya haifar da wannan hawan farashi ba. Amma ko da wani lokaci shi ƙarin albashi yakan taimaka ma su ma'aikata ne.
To amma ya labai ba ganin ko akwai ma wasu jihohin da ka iya kasa biyan samun ƙarin albashin da za a yi?
Eh, to a jihohin da suka kasa biyan albashin tun da aka yi naira 18,000 an ɗibo kuɗaɗen da aka basu cewa wannan kuɗaɗe daga ƙasar fari ragowar kuɗaɗen bashi da aka samu aka yi gyare-gyare aka samu su ku je ku biya albashi. To wannan kuɗin ma da aka bayar a biya albashin wanda ba a guzu san inda zai shigo ba, kuma aka basu ai sun shiga amfani da kuɗaɗen ne wajen siyan abubuwan da suka ga dama na more rayuwarsu da kuma wani abubuwa da bai shafi tattalin arzikin ƙasa ba.
Amma kun je nema gwamnatin ƙasar ta fitar da wani kwamiti na mutane 29 da zai kunshi wakilai guda 2 daga bangaren gwamnatin tarayya, sannan kuma da gwamnonin ƙasar guda 6 game da wakilan ƙungiyoyin ƙwadago guda 8, sannan kuma da ƙungiyar masana'antu da samar da aikin yi ta NECA da ita ma aka ɗora wa harshen samar da wakilan guda 8 domin duba wannan batu na ƙarin albashi. To koya suke ji da wannan batu a yanzu? Kwamnan Dauda Maina shi ne ma shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Adamawa, ya kuma bai na fatan da suke yi a yanzu.
Mu fatan mu zai ta wannan kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa da fitar da tsari wanda za a iya aiwatarwa a dukkan jihohin Najeriya, shi ne kokon da mu muke yi kuma muna umarni da Allah ya musu jagora.
Kwamnan Dauda Maina kenan da ke ma zama shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.